Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad FM da Dalot FM da kuma tasharar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Alhamis 7 ga watan Disamba shekarar 2017. Ibrahim Jermaine tare da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko Mahmud, ba mu kan labarin.
To Ibrahim, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce baya tantama sauran kasashen duniya ma za su bi sahun Amurka wajen ayyana Quds a matsayin babban birnin Israila. Sannan Majalisar Wakilan Amurka ta yi Allah wadai da kisan kare dangin da ake wa ƴan kabilar Rohingya a Myanmar. Baya ga haka, gagarumin atisayen da dakarun haɗin gwiwar Koriya ta Kudu da Amurka ke yi a yankin Koriyan tamkar barkewar yaki ne, inji Koriya ta Arewa.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ayarin farko na ƴan Niger sama da 500 dake tirani a ƙasar Libya ya isa ƙasar. Ko me wasu daga cikin suke cewa?
Zancen da kaji ana ce ma ana sai sa mutane, kakkai garrama ana sai sa mutane. Ni na ga wanda mashina cikin mota ana tambayar su in sai she su na aka. Kan hudu ana min ga wata guda kun beni na aka da kudi. Kawai da kun biyo an ga baki na kai da ma dai na kazan namu.
A Najeriya kuma shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Adamawa ya ce,
to duk mun yi tanadi domin su yanzu ma magana nan da nake da kai. Motoci sun riga sun tashi kaya sun kama hanya. Ma'aikata na wanda suke.
Akwai mu da shirin bango, amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce baya tantama sauran kasashen duniya ma za su bi sahun Amurka wajen ayyana Quds a matsayin babban birnin Israila. Ya kara da cewa da zaran Amurka ta maida ofishin jakadancin ta zuwa birnin, sauran kasashen duniya ma za su kwaikwaye ta. A jiya Laraba, shugaba Trump ya ayyana Quds a matsayin babban birnin na Israila.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Yace na yanke shawara cewa lokaci yayi da za a ayyana birnin na Quds a matsayin babban birnin Israila a hukumance, duk da cewa sauran gwamnatoci sun yi alƙawarin yin hakan a lokacin yakin neman zaben su. Sun gaza cika alƙawarin su, amma ni a yau zan aiwatar da hakan. Prime Minister Israila ya ce gwamnatinsa na kan tuntuɓa sauran ƙasashe ba tare da ya ambaci sunan wata ƙasa ba, yayin da yake wani jawabi a ma'aikatar harkokin wajen Israila. Rundunar sojin Israila ma ta sanar da shirin tura ƙarin dakarunta a yankin gaɓar yamma da kogin Jordan da ta mamaye a wani mataki da ta kira zaman shirin yiwuwar samun wani ci gaba. Wannan matsaya da Trump ya ɗauka ta sauya akalar shirin Amurka a kan Quds ya janyo kakkausan suka daga shugabannin Falastinawa, inda shugaba Mahmud Abbas ya ce wannan matsaya ta Trump daidai take da janyewar Amurka a matsayinta na mai shiga tsakani domin sasanta rikicin yankin.
Majalisar Wakilan Amurka ta yi Allah wadai da kisan kare dangi da ake yi wa ƴan kabilar Rohingya, inda ta ɗauki wata matsaya da kaso 2/3 na yawan kurkun da aka kada. Majalisar ta yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa kan musulmi ƴan kabilar Rohingya a Myanmar, wace har ila yau ake kiranta da Bama. Ɗaukar wannan matsaya ta kasance mataki na farko da ɓangaren Majalisar Dokokin ƙasar ta ɗauka, wanda ka iya janyo a amince da wani ƙuduri da zai kaikaici shirin ƙaƙaba takunkumin tattalin arziki domin a tirsasawa dakarun ƙasar ta Bama. Wannan hakan sannan hakan zai baiwa Amurka dama a samar da wani tallafi na taimakawa ƴan gudun hijira, ƴan kabilar Rohingya, su koma gidajensu daga Bangladesh zuwa Myanmar. Wannan wani batu ne na sanin ya kamata, kuma batu ne na tsaron ƙasa, inji shugaban kwamitin da ke kula da harkokin waje a majalisar, Ed Royce, da ke wakiltar jihar California.
Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce wani gagarumin atisaye da dakarun haɗin gwiwar Koriya ta Kudu da Amurka ke yi a yankin tekun Koriya tamkar ɓarkewar yaƙi ne, tana mai cewa batu ne da ya riga ya zama tabbatacce. Wani kakakin ƙasar ta Koriya ta Arewa, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar, ya ce a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kafar kamfanin dillancin labaran ƙasar na KCNA, tambayar yanzu ita ce yaushe ne ainihin yaƙin zai ɓarke. Ya ƙara da cewa mu ba ma fatan ɓarkewar yaƙi, amma idan ya zo ba za mu guje shi ba. Koriya ta Arewan ta fitar da wannan sanarwar ce bayan da wani jirgin yakin Amurka mai suna B-1B ya ratsa ta sararin samaniyar Koriya ta Kudu a wani mataki na sa ido kan abin da ke faruwa yayin da suke gudanar da atisayen haɗin gwiwa da ya tattaro ɗaruruwan jiragen yaki na sama, ciki har da jiragen yakin zamani na stealth fighter jets da Amurka take tinkaho da su. Wannan atisaye dai na zuwa ne bayan da Koriya ta Arewa ta yi gujin makami mai linzami mai ƙarfin gaske da ke iya ratsa nahiyoyi wanda ƙwararru suka ce zai iya kaiwa ga Amurka.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau alamin shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce akwai buƙatar a sabunta wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 1923 wacce ta shata iyaka ƙasar da sauran makwabtanta. Erdogan ya yi waɗannan kalaman ne yayin wata ganawa da suka yi da shugaban Girka Prokopis Pavlopoulos ta kafar sadarwar talabijin gabanin wata ziyarar aikin kwanaki biyu da zai kai Girka. Shugaban na Girka ya ƙi amincewa da shawarar ta Erdogan, yana mai cewa yarjejeniyar ta Lausanne ba ta buƙatar a sabunta ta ko kuma a yi mata ɗauraya. Shi dai shugaban Turkiyya ya yi kalaman ne nasa na lura da cewa akwai Turkawa da ke zaune a wani yankin Girka, inda ya ce ana samun tsirarin musulmi a lardin Fres. Erdogan, a cewar Erdogan, akwai fargabar ko ana ba su walwalar gudanar da addininsu ba tare da tsangwama ba. A gobe Juma'a ake sa ran shugaban na Turkiyya zai fara ziyara a yankin na Tres. Zai kuma kasance shine shugaba Baturki na farko da zai kai ziyara kasar a Tagirka a hukumanci cikin gomman shekarun da suka gabata.
A ƙarshe, hukumomi a kudancin jihar California sun gargaɗi kan aukuwar wani matsanancin yanayi a yau Alhamis, inda suka ce za a samu bushasshiyar iska mai kadawa wanda hakan zai kara dagura al'amura a kokarin da ake na shawo kan gobarar dajin da ta barke a makon nan a Los Angeles. Bar na faɗa muku ƙarara, ba mu da kayayyakin da za su taimaka mana wajen daƙile wannan yanayi da aka yi hasashe, inji daraktan hukumar kashe gobara a jihar California Ken Pilmot. A daren yau Alhamis ake sa ran iska mai ƙarfin kilomita 102 cikin wato mai tafiya kilomita 102 cikin sa'a guda za ta fara kadawa, lamarin da yasa shugabannin hukumar kashe gobara suka ba da gargaɗin cewa kowa ya kwanta da idansa ɗaya a buɗe. Sannan an gargaɗi al'ummar yankin da su arce daga gidajensu da zaran sun ga wata alama mai cike da barazana. Magajin garin Los Angeles Eric Garcetti ya ce ya zuwa yanzu an kwashe sama da mutane 200,230 a tsakanin birnin da karbar hukumar da ake kira Ventura. A wani sakon Twitter da aiki shugaba Trump ya yi kira ga mazauna yankunan da su karbi shawarorin da aka ba su na ficewa daga yankunan.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara rahoton namu daga jamhuriyar Niger, inda ayarin farko na 'yan kasar da ke cirani a ƙasar Libya ya isa gidaje da dare, inda hukumomi suka tarbe su a filin jirgin saman Jori Hamani da ke birnin Yamai a wani yunkuri na kwashe dubban 'yan kasar da suka cirani suka tsinci kawunansu a cikin mawuyacin hali da baƙaƙen fata ke fuskanta a ƙasar ta Libya. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muminu Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kimanin 'yan cilani 525 maza da mata, galibi matasa, wani jirgin kamfanin Max Air ya sauka da su a filin jirgin saman Jori Hamani a cikin daren Laraba wayewar Alhamis, a wani yunkurin kubutar da dubban 'yan kasar daga halin kuncin da aka shiga a kasar Libya, inda wasu rahotanni suka bankaɗo labarin sayar da baƙaƙen fata a matsayin bayu. A yayin da suke saukowa daga jirgi, a fili ake gane farin ciki a fuskar waɗannan 'yan cilani.
Gaskiya da ni dawo ƙasar Niger, na gode ma Allah kuma na gode ma shugaban ƙasar Muhammad Isu da sun ka tura mu da jirgi, an ka kawo mu su da Alhaji Ibrahim Yakuba, minister da affairs étrangers. Wallahi mun ji daɗi ƙwarai wallahi. An ce mutane kowa ya shirya rubutu sunan shi, akwai jirgin banza za a turo mutane. Suka ce a'a, ba gaskiya ne ba, sau nawa ana ce mutane akwai jirage za a turowa kuma gwamnati bai turo ba. Ni na je na rubuta sunana kuma gashi Allah ya sa na samu jirgi ga na zo gida lafiya.
Na murna da wata rana da mun fito daga Libya lahiya, mun ka saka lafiya, jirgi ya kama lafiya a ƙasar mu Yamai. Godiya muke saboda gaskiya yi subillahi mutane suna cikin mugun hali, dan saboda a Libya walakaici bai kare sai dai da wayi. Dan mu abinda mun saka lahiya, abinda muka addu'a wanda a can baya su zo lafiya.
Tun bayan bayyanar wani hoton bidiyon da wata tashar talabijin ta kasar Amurka ta watsa jama'a daga sassan duniya ke cece kuce a game da sahihancin wannan labari na azabtar da bakaken fata a Libya. To amma waɗanda su ga nau ne na cewa
zancen da kaji ana ce ma ana saisa mutane kakkai garrama ana saisa mutane ni naga wanda mashina cikin mota ana tambaye su in saishe su na aka kan hudu ana min ga wata guda kun beli yana akai da kudi kawai da kun biyo an ga baki na kai da amma dai na kazan nama
wasu ma na abiki na wanda an kama wanda muke tare shi wasu na ga daji na suke da sai a ba su kashi da rana a ba su kashi da murci a ba su kashi
gwamnatin jamhuriyar Niger da hadin gwiwar hukumar OEM mai kula da yanci rani sun sha alwashin ci gaba da kwashe kasar da aka kista cewa sun haura 4000 a Libya domin dawo da su gida. Ministan cikin gida Bazoum Mohamed da ke cikin mambobin gwamnati da suka tarbi ayarin farko na waɗannan ƴanci rani ya ce za su dauki ɗawainiyar kai kowanne daga cikin su har izuwa garin su na asali.
Jirage su biyar za mu aika in suka kare shi kenan kuma ba su kare ba kuma ya cancanta mu kara za mu kara yawan jiragen da za mu aika. Mun dauke matakai na yau a ba su abinci nan a aeroport na Niamey kuma cikin daren nan mu kawo musu bis su dauke su su kai su gidajen su kowanne a cikin jihar shi kuma cikin gunduma shi. Kana ganin su alaman su mutane ne wanda su na cikin koshin lafiya babu shakka. Sun je neman abinci Allah bai sa suka same shi yanda suka yi tsammani ba.
Ofishin ministan harkokin wajen kasar Niger ya bayyana cewa yanzu haka gwamnatin kasar da rakiyar hukumar OEM da kungiyar tarayyar Turai na nazari akan hanyoyin samar da tallafi ga waɗannan matasa ta yadda za su sami sana'o'in kore baki guda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kai da Sule Mummuni Barma. Bari mu koma Najeriya inda shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Adamawa ya ce hukumar na yin iya bakin kokarinta wajen taimakawa waɗanda rikici ya shafa. Ga hirarsu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz.
To kaman wane mataki hukumar ku ta dauka ta nema domin tallafa waɗanda wannan rikici ne na numan ya shafa?
Ai da ba mun yi shiri na musamman kamar yanzu kaga mun iya ganewa waɗanda suka guru da numan sun yi tunga a wani gari da ake kira can a wani makaranta na sakandare. To mun je mun kididdige su mun tabbatar da akwai mutane kamar 1,500. To bayan waɗannan da suke tunga akwai wasu kuma da suka je suka zauna da wasu iyalai a wasu ƙauyuka kusa da waɗannan wurare. To bayan nan ma mun samu rahoton cewa akwai wasu wanda tafiyar nasu ya kai su har garin Kubo kasan Akko kenan. To duk mun yi tanadi domin su yanzu ma magana nan da nake da kai motoci sun riga sun kwashi kaya sun kama hanya. Ma'aikata na wanda suke ofishin NEMA da yake lura da jihar Gombe da Bauchi sun riga sun ziyarci wannan wurin suna ba zaune ne yanzu suna jiran zuwan kayayyakin nan saboda a ci gaba da rajja.
Kaman ta fuskacin ƙauyukan da lamarin ya shafa ka kaman kwana da alƙaluma?
A yanzu ga mutum da zai iya gaya maka. Saboda ɗan ka lura bisa rahotanni na mutane wanda ni da zan iya tabbatar da sahihancinsu ba hanyar ma ana tsare tsarin bi. To ka ga mu kuma a yanayin irin na aiki mu kamar yadda na faɗa ma kwanakin baya tabbatar da tsaron kai yana daga cikin alkaluma na farko da muke amfani da su. To yanzu sai wurin ya dafa jami'an tsaro sun tabbatar mana muna iya samun kariya kafin mu shiga wannan wurin. Wake ne buga bugan su ma mai za a kai ma waɗanda ba su gudu ba.
To kamar kun alƙaluma waɗanda suka rasa rayukansu fa ko kun tantance?
Ai yanzu ba yadda zamu iya ce gashi saboda ka san akwai wasu waɗanda har yanzu ma ba a je an kwashe su ba a wuraren da suka mutu saboda matsala na tsaro. Amma inda yanzu za a iya samun alƙaluman mutanen da suka rasa rayukansu sai dai waɗanda aka gano su kuma aka tattara su aka kai su asibiti ko kuma an kai su asibiti suka cika a can.
Ka gaida Ibrahim Abdulaziz. Ta yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:14. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Comrade AA Haruna, shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama, bai gama yi wa shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, Abdulrazak Namda, tambayoyin da yake da su ba lokaci ya kure. A saboda haka, Comrade AA Haruna gare ka.
Wanne tanaji kuke don sassautawa al'umma tsananin da suke ciki a yanzu daga majalisa?
Gare ka, Malam Abdulrazak, ka ji tambayar?
Ba, wallahi ban ji shi ba sosai.
Yace wai wani kokari kuke na sassautawa mutane wahalar da suke ciki a yanzu? Wani aiki, wannan matakai kuke dauka?
Na farko matakai shine akwai kwanakin ba mu a sanin cewa a ko a fannin da tabe a Senate sun kira, mun kira ita ministan kudi da kuma minista na budget, an tambaye su menene nawa aka sako a cikin kudaden da kasafin kudi da muka ansa muka amince da ita, nawa aka sake don mutane har yanzu suna cikin dan kunci in an sake kudaden nan ana ayyuka kamar hanya, kamar ana gine-gine da wasu, za a sama mutane aiki kuma kudi zai zagayawa. Don haka mun tambaye su nawa aka samu, to yana cikin hanyoyin da ake daukawa a tabbatar cewa mutane sun amfana da abubuwan da majalisa ta amince da ita. Don haka wayannan hanyoyin da muke yi kuma har gobe mu sa ido kuma a ministry mu tabbatar me suke yi, shine hanyoyin da muke yi. Kuma in Allah ya yarda muna kan sa wayannan ido, in akwai matsala dan mu kira mutane mu zo mu tambaye su wannan abu ba daidai ba, muna zama shine abu da muke yi kuma a majalisa.
Yau mai tambaya na gaba gare ka.
Yauwa, sunana Mani Segaka, memba na kungiyar kafafen yada labarai reshen kasa ta jihar Kano.
To,
tambayar da nake da ita ga honorable, tambaya ta farko, menene dalilin da yasa idan wani memba na majalisa ya bankado wani abu wanda ba dadi, misali na daga cin hanci da rashawa a cikin wani kwamiti, sai mu ji maimakon a hukunta wannan kwamiti din ko shugabannin kwamiti din da aka samu cin hanci da rashawan nan a cikin, sai mu ji an hukunta shi wannan memba din da ya bankado wannan kitimurmurar da aka yi? Menene dalilin da yasa majalisa take wannan hukuncin?
Kana dai maganan dan majalisan ku da wani yayi tambaya akan shi, ko ka faɗi sunan dan majalisan da kake nufi? Wa kake nufi?
Misali akwai honorable Jibrin Kofa da ya bankado wani abu da aka yi a majalisa, wanda a ƙarshe dai shi dan majalisa Jibrin Kofa sai aka ce an dakatar da shi tsawon wata shida, kuma an ce za a bibiyi wannan kwamiti din da ake zargin cewa an bankado wancan kitimurmurar da aka yi, kuma har yanzu bamu ji cewar gaji an bankado wani abu ko kuma ga hukuncin da majalisa ce akan wancan abin da shi wancan dan majalisa ya bankado ba. Menene dalilin da yasa majalisa take tafiyar wa'ainiya idan ta sami irin wannan matsala?
To, bari ya baka ansa.
Bari na sha wannan bayani, kuma bari in kara wannan bayani. Na farko, muna cewa in kana dan majalisa, in ka dauka tabbatar cewa akwai wani cin hanci da rashawa da aka yi ko akwai abin da aka yi ba daidai ba, akwai kwamiti da take wannan gidan, ana kiranta Ethics and Privileges. Kai dan majalisa sai ka rubuta korofinka ka kawo ga wannan kwamiti, ka ce gashi a binciki shugaban majalisa, a binciki wane da wane. Amma in baka kawo ba, tace ba za a yi maka adalci ba, ta gudu ka dauki takardu ka kai ga hukumar EFCC da ICTC, wannan ka ketare dokanmu. Don mu na farko ya kamata mu ka kawo korofinka mu gani, mu tabbatar ga abin da kake faɗa. In ba a yi maka adalci ba, akwai kungiyoyi masu zaman kansu ma a ƙasar nan, a wanda suke majalisa nan za su kare, za su kawo maganan nan. Akwai 'yan majalisa ma wanda za su ce san ba yi maka adalci ba, su kuma su goyi bayan wanda ya kawo magana. Amma in ka dauki maganan ka kaita EFCC, to mu ba za mu hana mutum ya kai abu EFCC, ba za a hana EFCC kuma yin binciken su ba. Amma ba mu da hurumi akan yi bincike sai mun samu takarda. In mutum yana korofi cewa wane ya ci kuɗi, ai sai ka kawo takardar kafin ai bincike. Yanzu mu Abdulmumin Jibril, abun da ya sa muka mishi na gardar da shi shine ba wata takardar da ko petition ko korofi da ya rubuta ya kawo ga majalisa da mu majalisa za ta bincika. Ya dauki takardar ya kai hukumar EFCC ne da ICPC. Mu a majalisa ba za mu je mu karbi takardar a hannun EFCC mu zo mu binciki mutanenmu ba. amma za in shi ya kawo samu bincika shine dalilin ba mu ce a an yi shi wannan don wannan hanya ne dokokin shi yasa aka bi wannan zuwa wannan lokacin
a takaice ba shi
yasa aka latabar da shi
wato a takaice dai bai bi kaidojin ku bai bi dokokin majalisa ba
bai bi kaidoji ba
to
doko EFCC ma za su yi bincike a takarda ne
to malam
me babu da za mu bincika
me cece tambayar ka ta biyu
na tambaya ta ce biyu yawa akwai wata kalma da shugaban kasa ya faɗa a turance cewa change beginning with me to na ganga cewa ɗan Najeriya sun gangara ganin cewa gaskiya ne an samu canje-canje da dama amma ga shi har yanzu majalisa ba mu ga wani canji ba menene dalilin da yasa wancan kalmar ta shugaban kasa su majalisa ba su rike ta su yi amfani da ita ba
eh to me yasa kace ba su yi amfani ba ka bada misali
shine dai kamar dai yadda misali shi shugaban kasa ya iya rage wa kansa albashi amma su majalisa ba mu ji wani hobata da suka yi a wannan matakin ba menene dalili
bari ba da ansar nan na farko yace me yasa majalisa ba ta rage ma kanta salari ba ina so ya san cewa majalisa ba mu muke ba ma kanmu salari ba ba mu muke ba ma kanmu allowance ba lokacin da na tsaya zabe na tsaya akwai hukuma da ake kiranta Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission wannan hukumar wannan ma'aikatan su suke sa kuɗi salari ma shugabannin public officers amma ba mu muke amince ma kanmu salari ba don haka batun mu mu rage ma kanmu salari ba ta ma taso ba kuma in a wannan majalisa in an ce ba mu yi ma mutane aiki ba na ga shi ma bai mana adalci ba don ba majalisan da ta yi kudiri wanda ya fi wannan a majalisan ta yi wanda majalisa ta tabbas mun yi wannan kokarin duk abin da kuma shugaba ya nema a wannan majalisa insha Allah muna amince da ita muna mata aiki don haka muna ladabi da biyayya da wannan shugaban kasa da wannan gwamnati don mu ma APC muke yi tafirin jaya a majalisa kuma gwamnatin Dr. Suwako APC din ne don haka ina komai da ake yi jama'a su fahimta akwai wani abin da majalisa ba za ta yi ba don ba wurin ta bane akwai abin da kuma na fannin dokoki ne don haka zai iya ga miki cewa mu ma muna kokari daidai ga abin da muka iya yi muna iya yi
to malami na gaba mu tsokai tambaya ko
sunana Comrade Baban nan Kantudin Madabo tambaya ta ita ce lokacin da majalisar zattawa take yakin neman zabe na a zabe ta tawakilci al'ummar Najeriya ta yi wasu alƙawarruka da ta ce za ta yi wa talakawa wanda har kawo yanzu wannan alƙawarruka ba su tabbata ba shin wani majalisar dokoki ta ƙasa wani yunkuri take yi don ganin ta yi doka akan wannan majalisa ta ƙasa majalisar zattawar ƙasa don ganin ta cika wannan alkawari da ta yi wa talakawan Najeriya kasancewa ga yanayi da ake ciki na halin niyyarsu
to malam kai batu din nan ka ce majalisa ba wakilai bane suke muku alkawura in suna yakin neman zabe
su ne ga baki daya misali majalisar zattawa ta ƙasa ita ma wakiliya ce wacce take jagoranta al'ummar Najeriya.
Ina so in fahimci tambayar ka ne majalisar a dunkule ne ta zo ta yi muku alkawari ko ko wakilan da suke wakiltar mazaɓin ku ne suka muku wannan alkawarin da kake cewa majalisa ba ta yi wannan.
To shugaban ƙasa ya yi alkawarin yi wa talakawa wasu alƙawarruka wanda ya ce zai yi wa al'ummar Najeriya idan Allah ya bashi nasara ya ci zaɓe. To musamman inganta lafiyar al'umma da sauƙin rayuwa da aka fuskanta a waccan gwamnatin ta baya shugaban ƙasa ya yi umarni zai yi alƙawarin zai kawo ƙarshen wannan abu da ke faruwa ga al'umma kuma har kawo yanzu wannan alƙawari ya kasa cimma cika shin wani ƙoƙari majalisar ainihin majalisa take don ganin wannan abu ya tabbata.
To wannan tambaya kai zaka bada ansa mana Abdulrazak don
dinde bare mishi haske ba ansa ba na farko wannan tambayan ya kamata ba shi shugaban kasa ko zannin zattasuwa amma a fannin mu na yan majalisa kowane dan majalisa yana bada nashi alkawari daidai mazabansa abinda yake fada in bai yi ba tsakanin dan majalisa da mazabansa.
Abinda ya sawaka kenan a wannan makon sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke gayyata ku a makon goben domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. a huta lafiya.
Jumai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Sabon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas faya dawo da ƴan kasar Niger daga kasar Libya da mahukuntan kasar suka so mai yayi daidai. Domin kuwa rashin kira ne karen bebe ya bata. Sai sako na gaba yace assalamu alaikum murya Amerika shugaba Muhammadu Buhari idan Allah ya sa ka kammala ziyararka a Kano mu ma al'umar jihar Yobe muna da kwanka tunda ko lokacin yakin neman zaben kama baka zo mana ba daga Alhaji Mele Yusuf Fari jihar Yobe. Sai sako na gaba yace to gwamnatin jamhuriyar Niger muna fatan bayan kin kammala jigirar ɗan kasar taki daga kasar Libya zaki sama musu ayyukan yi domin rashin ayyukan yi ne yake kai su yin tururuwa zuwa kasar ta Libya domin neman abin sawa a bakin salati ganin yadda mafi yawancin su matasa ne. Sako daga Abubakar Kawu Girgir. To sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa. Da fatan kuna lafiya. A gaskiya abun bakin ciki da takeici ne. Ashe kasar mu Najeriya mai arzikin man fetur amma muna fama da matsalar karancin man a yanzu haka musamman a arewacin kasar. Ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta duba wannan matsalar. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta da kungiyar muryar jama'a Reshen jihar Katsina. Sai sako na gaba yace hakika fitar da mutane 500 da shugaba Muhammadu Buhari yayi daga gidan yari a garin Kano jiya a wani bangare na ziyarar da ya kai garin na Kano ba karamin farin ciki bane. Da fatan mu ma talakawan Najeriya za a dinga tunawa da mu domin har yanzu muna ji a jikin mu dan kuwa muna fama da matsaloli masu tarin yawa na rashin aikin yi tsadar kayayyakin masarufi rashin hanyoyi masu kyau da ingantaccen ilimi. Daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar muryar talaka Reshen jihar Flat to da Balan Vice Raven Tanka Jones.
To a gaida Hafsat dan mai suru da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Muhammad Lado da takaitattun labaru.
A yau Alhamis Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce baya tantama sauran kasashen duniya ma za su bi sahun Amurka wajen ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Ya kara da cewa da zarar Amurka ta mai da ofishin jikadancin ta zuwa birnin sauran kasashen duniya ma za su kwaikwaye ta. Prime Minister Isra'ila ya ce gwamnatinsa na kan tuntubar sauran kasashen ba tare da ya ambaci sunan wata kasa ba yayin da yake wani jawabi a ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila. Majalisar Wakilan Amurka ta yi Allah wade da kisan kare dangin da ake wa ƴan kabilar Rohingya inda ta dauki wata matsaya da kaso 2/3 ne wan kuri'un da aka hada. Majalisar ta yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa akan musulmi ƴan kabilar ta Rohingya a Myanmar wacce har ila yau ake kiranta da Bama. Daukan wannan matsaya ta kasance mataki na farko da bangaren majalisar dokokin kasar ta dauka wanda ka iya janyo amince da wani kuduri da zai kai kaici shirin kakaba ta kunkumi na tattalin arziki domin a tursasa dakarun kasar ta Bama. Kasar Koriya ta Arewa ta ce wani gagarumin atisayi da dakarun haɗin gwiwar Koriya ta Kudu da Amurka ke yi a yankin tekun Koriya tamkar barkewar yaki ne. Tana mai cewa batu ne da ya riga ya zama tabbatacce. Wani kakakin kasar ta Koriya ta Arewa a ma'aikatar harkokin wajen kasar ya ce a wasanarwa da ma'aikatar tabbatar ta kafar kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA tambayar yanzu ita ce yaushe ne ainihin yakin zai barke.
Masu haro anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lesa Gresham da ta hada da bada umarni. Da injiniya mu na yau Aidan Utku Ibrahim Jarmake cewa a huta lafiya a dakatar shirin yau da gobe shirin matasa.